الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddar haduwar mu a wannan yammaci na ranar Litinin 28 ga watan Rabiul Awwal shekara ta 1436 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 19 ga watan 1 shekara ta 2015 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na hadisi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna Umdatul Ahkam na Sheikh Imam Abdul Ghani Ibn Abdul Wahid Ibn Ali Al-Maqdisi rahimahullah kafin darasi na yau ba laifi ɗan tambayoyi suka iya gabata. Na'am. Kamar me? Eh. Tambayar ɗan uwa wai shine menene hukuncin bayan gama arwalla mutum ya ɗauko ruwa ya sama gemunsa. Wannan kwata-kwata baya da asali a cikin karantarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gemu yana daga cikin ɓangare ne wanda yake na fuska. Lokacin da kake wanke fuska shine idan ka wanke fuska gaba ɗaya kenan da abin da yake ƙarƙashin gemu haka ƙarƙashin haɓa za ka sanya ruwa. Idan aka ce fuska tsawonta shine daga matsarar gashin kai na al'ada zuwa ƙarshen haɓa. Idan aka ce haɓa shine wannan kenan ƙasusuwa wanda gemu yake fitowa a kansu shine ƙarshen tsawon fuska. Faɗin tafa daga wannan kunne zuwa wannan kunne dole ne mutum ya wanke duk abin da yake tsakankani kenan hatta da nan ƙasan haɓa dole ne mutum ya yi ƙoƙari ya sa ruwa shine wannan tsawon fuska kenan nan dole ne mutum sai ya wanke. Amma kasancewar a ƙarshen arwalla mutum ya ɗauko ruwa ya sama gemunsa wannan baya da asali a cikin karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na'am. Wa alaikum salam. Wai kamar misali mai magariba ya bi mai isha, domin shi mai magariba duk lokacin da aka kawo raka'a ta uku dole zai zauna. Idan ya zauna zai yi tahiya ya yi jiran liman in ya kawo ta hudu ya salamce sannan ya salamce. To shi ne tambayar ka a wannan zama menene ya kamata ya yi? Bayan tahiya dai akwai addu'o'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yi a zama na ƙarshe. Bayan ya yi tahiya ya yi salati sannan yakan nemi tsari da abubuwa guda hudu zuwa biyar shine Allahumma inni a'udhu bika min azabi al-qabr wa a'udhu bika min azabi jahannam wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. Wani lokaci yakan ƙara Allahumma inni a'udhu bika min al-ma'asami wal-maghram. To bayan ka yi waɗannan addu'o'i za ka yi ta zauwa da duk addu'ar da take burge ka take ƙayatar da kai wadda ta ƙunshi roƙon alkhairu na duniya da lahira. Kenan a irin wannan lokaci sai ka yi ta yawaita addu'a ita kuma addu'a a cikin sallah ko a wajen sallah ba a kayyade mu ba cewa dole sai da larabci. Duk yaran da bawa ya iya da shi zai roki Ubangiji sa subhanahu wata'ala, domin Allah bai bautar da mu da lafazin addu'a, ya bautar da mu game da lafazin Alkur'ani. Alkur'ani kuma wani yare kake ji dole ka karanta shi da larabci, dan haka ita ku da mun mahalli na yin addu'a musamman a cikin sallah. Mahalli na farko shine a cikin sujada, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa ku san da cewa an hane ni game da karanta alqur'ani a cikin ruku'u da sujada. Manzon Allah sai yake cewa fa amma ruku'u fa azimu fihi rabba wa amma sujudu fajtahidu fi du'a fa qaminun an yustajaba lakum. Manzon Allah yace ruku'u ku girmama Ubangijin, ma'ana ku yawaita tasbihi. Sai yace amma sujada, manzon Allah yace ku yi kokarin addu'a ya cancanta a karɓi addu'ar. Har ma a wani hadisi yake cewa babu inda bawa ya fi kusa da Ubangijin sa sama da lokacin da koshin sa yake kasa, da haka manzon Allah yace ku yi kokarin addu'a. To wannan mahalli na farko. Mahalli na biyu a ƙarshen tahiyya kenan, zama na biyu, zama na ƙarshe. Yau manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da ya karantar da Abdullahi dan Mas'ud lafazin tahiyya, manzo Allah ya nuna masa bayan tahiyya ya masa salati, a ƙarshe manzo Allah ya ce sannan ka zaɓi addu'ar da ta kayatar da kai ta burge ka roƙi Ubangijinka. To dan haka wannan mahalli ana buƙatar mutum ya yawaita addu'a. Amma shi wannan mahalli koda addu'a ta kunshi nassi ne na Alkur'ani, wannan shi ba laifi akan iya karantawa. Amma in a cikin sujada ne ko a cikin ruku'u, duk addu'ar da ta kunshi nassi na Alkur'ani, to wannan sai an canza mata fuska, sannan za a zo da ita. Amma a zo da ita akan siga ta nassi na Alkur'ani, wannan baya halatta, domin cewa ai an hane ni game da karanta Alkur'ani a cikin ruku'u da sujada. Misali, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar, kaga addu'a ce kuma nassi ne na Alkur'ani. To amma sai dai ka dan canza mata fuska ka ce Allahumma atina fid dunya hasana, maimakon rabbana sai ka ce Allahumma atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar. A takeice kenan, a wannan zama da zaka yi jiran liman ya ci ko abin da ya rage masa ya salamce ku, ya sallaka, kai sallama, to anan addu'o'i zaka yawaita yi. Kai ka riga kai tahiyya ka kare tunda kai sallar ka ta cika, kai sallar ka ta cika, iya abinda zaka yi jiran sa zaka yi, in ya kawo raka'a ta hudu ya salamce sannan ka salamce. Karin fa'ida wannan, in a irin daren da ake yin jam'i ne tsakanin salloli biyu masu tarayyar lokaci, ka zo masallaci an gama magariba sun tada sallar isha, anan sai ka bi su. Idan aka yi raka'a ta uku sai ka yi tahiyya, anan sai ka salamce, kuma sai ka tashi ka kabbara, ka bi shi ka zo da ta hudu. An gane ku? Wanda ya gabata a cikin darasinmu na wannan littafi, wanda Sheikh Nasir Albani Allah ya ji kansa ya ce matukar raka'a ta farko bata kurce maka ba, to zaka riski jam'i gaba daya. In an yi uku kenan kai ka samu magarba, anan sai ka yi tahiyya, sai ka salamce, sai ka tashi ka kabbara, ka bi shi cikon ta hudun da yake a isha, kai kuma ta zame maka kenan ita ce ta farko a sallar isha. Saboda mun ya gabata a darasinmu a salatul jihad, akwai inda ma mun suke sallama gabanin liman. An gane ku? To wannan sai ka hada shi a irin mahallin da ya halatta mamu ya salamce kafin sallamar liman. Wai abinda ba shi da asali a cikin shari'a, kana yi wa'azi ya cin maka ka gane cewa kuskure ne, to amma wannan abin da kake yi wanda ya saba ma shari'a yana ƙara ma kuzari, shin za ka ci gaba da yi? Baya halatta ka ci gaba da yi. Kamar misali tasbihi, ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata tasbihi yakan lissafa shi ne da hannun shi na dama. An gane ku? Waɗannan gabaguwa kuma da ake kiransu al-anami, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya tarar da wasu mata sai yake ce musu ku lazunci yin tasbihi. Maza Allah sai ya ce wa aqadna bil anamil fa innahunna mas'ulatun wa mustandaqatun. Maza Allah ya ce ku kilga su da anamil. Anamil shine wannan kan gaba, wannan yatsotsi kenan. Dan haka in ana lissafawa ba haka ba yake lissafawa, wanda bayani ya gabata kenan. Kan wannan gaba zaka ringa mishi haka shine al'aqad. An gane ku? Wa aqadna bil anamil kenan, wannan sune kan yatsotsi, sune anamil, sune zaka ringa lankwaso su haka. Kamar yadda malamai suka yi bayani game da abin da yake sigar, idan ka koma wani littafi sharhin Hisnul Muslim da wani malami ya wallafa shi, yadda malamai suka wassafa kenan kan gaba ta kan yatsotsi sune ake lankwasa su haka, shine yace wa aqadna bil anamil. Maza Allah sai yace fa innahunna mas'ulatun wa mustandaqatun, domin gaba kuwanku a ranar kiyama za a tambaye su dangane da abin da kuka aikata da su, kuma za su yi kurci su wa Ubangiji subhanahu wa ta'ala amsa. To dan haka kenan waɗannan da kuma cewa a aikace sunna fi'iliya, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yakan lissafa tasbihi da hannun shi na dama, kenan sunna ce qauliya fi'iliya, sannan kuma haka sahabbansa suke. To anan da kana ja da tarzi sai da wa'azi ya cin maka, sai kaga cewa ka dan fi yawaitawa da shi tabzin. To anan abinda muke so mu gane, in dai abu ya tabbata a cikin sunna ka gane cewa abinda kake ba wannan kuskure ne, to koda zai kara maka wani kuzari to baya halatta ka ci gaba akan shi. Kuma anan mun yi bayani duk abinda ya wuce dari wannan ba a sa ka baka lissafa kai iyayinka, wanda mun yi bayani iya adadin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya taba badawa a rayuwarsa, adadi 100 ne manzon Allah ya bada, na dangane da la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Daga cikin azkarus sabah wal masa, manzon Allah yakan yi 100 da safe, yakan yi 100 da yamma. Haka a cikin wani hadisi yake cewa ya ayyuhan nasu tubu ila Allah wastaghfiruhu fa inni atubu ilayhi fil yawmi 100 marra. Manzo Allah yace ya ku jama'a ku tuba zuwa ga Ubangijinku, ku roke shi gafara, domin addini manzo Allah yace ina tuba so dare. To duk abin da ya wuce 100 ba a saka baka lissafa kai iyayenka, in a zama dai zaka iya yin sama da 100, wannan ba a hana ka ba. Dan haka malamai suka ce bid'a ta lissafi ita ta janyo bid'ar tafsi ta lissafawa. Bayan dan 33 aka zo aka yi dan 100 ba daya, aka zo aka yi dan 1000, har dan 10,000 akwai, har dan 10,000 akwai, wanda sai abubu ake daukar shi. To kaga kasancewar wannan duka abubuwa ne waɗanda suke. Kuma anan duk tasbihin da zaka yi, inda gaba kuwanka ka lissafa, a ranar kiyama za su bada shaida a gaban Ubangijinka su ce ga aikin da kai da su. Dan haka mai littafin Al-Madkhal Ibn al-Hajj ya yi babu yake cewa at-tasbihu bil asabi'i afdal, kirga tasbihi da yatsotsi yace shi yafi. Sai ya kawo fadar Allah subhanahu wa ta'ala a can cikin suratul Nur, yawma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malu. Yinin alkiyama yini ne wanda harshe da hannu da kafa za su ba da shaida gabayi dangane da abinda suka kasance suna aikatawa a rayuwarsu ta duniya. In alkhairi ka aikata da su za su bada shaida akan alkhairin da ka aikata, in sharri ne kazalika. Dan haka kuma duk hadisan da suka zo akan jin tanzi babu daidai da hadisi ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Daga hadisan ƙarya sai hadisai waɗanda suke masu rauni ƙwarai, babu daidai da ɗaya wanda ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Asalin sa addinin Buda sune suke amfani da shi, wanda Kiristoci suka kwasa suka cusa a cikin addinin su. Haka nan Papa Roma shi ma da wannan ke shi da zan shi, haka Yahudawa da tarzun su, mu ma sufaye suka kwaso suka kimsa a cikin addini, amma baya da asali a karantarwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Akwai littafi na musamman da Bakar Abdullahi Abu Zaid Allah ya ji kansa ya wallafa mai suna As-Subha tafzi tarihuha, tarihin asalin shi wa hukumuha, kuma da hukuncin shi a addini. Haka akwai wani littafi wanda ake kira shi da suna Kullu Bidi'atin Balala, wanda wani malami ya yi shi daga cikin malaman Morocco,
anan shi ma yayi babi ya kawo tarihin asalin tauhid asalin shi dai addinin Buda ne sunan suke da shi na'am kamar ni eh wai kamar ban daki wanda yake cikin daki kamar dush wanda an yi ta ne kawai saboda aje ayi wanka shin idan mutum zai shiga zai yi addu'a wanda aka sunnanta ko mu ce aka shar'anta mana wanda idan mutum zai shiga ban daki zai yi kwarai da gaske koda ban daki ne wanda yake na wanka in zaka shiga wannan addu'a zaka yi ta domin shine ake kiran shi al-hammam asalin kalima ta al-hammam an ciro ta ne daga al-hamim idan aka ce al-hamim shine ruwan gumi kenan wanda ruwan gumi ya fi fitar da dauda da datti daga jikin dan adam dan haka akwai lokacin da wurare da suke yi wurin wanka wanka wanda yake ruwan gumi ne mutum yake zuwa yaje ya gasa jikinsa duk wata dauda ta fita to shine ake kira da al-hammam sai aka yi amfani da wannan akan dukkan ma wurin wanka sawa'an da ruwan gumi ake wanka ko ba ruwan gumi ba dan haka koda ban daki an yi shi domin yin wanka to wannan an sunnanta mana in zamu shiga me addu'a menene kaida saboda kasancewar galibi shaydanu wurin kazanta nan ne wurin kwancin su kaga shi ko ban daki na wanka ma ai kazanta ce zaka je ka fitar da ita dauda daga jikinka duk da cewa hadisin me yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance idza dakhala al-khala'a idan zai shiga kenan ban daki wanda in aka ce al-khala wuri wanda yake wuhintacce domin al'ada da dabi'a ta dan adam yanda Allah ya dabi'antar da shi fitra a duk lokacin da zai biya bukatar shi ba wuri ko bayan gari sai ya nemi wuri kadaitacce wuhintacce inda ba a ganin shi kuma ba a jin sautin abin da yake fita daga jikinsa ko warin abin da yake fita dan haka shi wurin da aka tanade shi domin biyan bukata ake kiran shi al-khala ko aka kiraye shi al-hammam ko aka kiraye shi al-mirhab an gane ku yana ko kuma ka kiraye shi al-baraz duka wannan sunayen shi ne darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala mun gama baban da ke bayani dangane da wato sharda a wajen sayi da sayarwa wanda mun tsaya hadisi na karshe a baban shine hadisin Abu Huraira Allah ya kara masa yadda wanda ke cewa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yabi ahadirul libadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hanin dan birni ya ji kunci sayar ma ba kauye kayan da ya kawo idan ba kauye ya dauko kaya ya kawo muraya to kai dan birni haramun ne ka zame masa dillali ka ce kawo in sayar maka da wannan kaya dan kada a bugi hancinka to wannan haramun ne domin an tambaye Abdullahi dan Abbas me manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake nihi da fadarsa da yace wala yabi hadirul libadi kada dan birni ya ji kunci sayar maka ba kauye kayansa sai ce abin da yake nihi ai la yakunu lahu sinsar kare zame masa dillali micece illa da ta haramta dan birni ya zame ma ba kauye dillali domin sayar masa da kayansa shine dan nisantar kunta ta ma jama'a saboda shi ba kauye ko mu ce ba ko duk lokacin da ya kawo kaya to fama yake ya sayar da wannan kaya ya koma gida amma inda dan birni zai amshi wannan kaya ya masa dillalanci to zai kunta ta ma jama'a ya kure ma wannan kaya riba jama'a ba za su samu amfani mai yawa akan kaya wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kamar yanda hadisi yake cikin sahihu muslim manzo Allah yake cewa ku rabu da jama'a ubangiji ta'ala shike azurta junansu da juna an gane ku to dan haka wannan bayani ya gabata baya halatta dan birni ya zame ma ba kauye dillali game da sayar da kayansa kamar yanda kuma an samu wata riwaya wadda ta nuna haka nan in zai sayi kaya ba za ka wakilce shi ba ka ce kawo kar a bugi hancinka sai dai in shi a radin kansa a ganin damar shi ya baka yace wani je kaka sayo mun ni ban san yanda ake sayar da waɗannan kaya to ana ya halatta ka amsa ka je ka sayo masa sai yace wala tanajashu maza Allah yace kada kuma junanku in gizame kan turuwa shine baka nihin sayan kaya ka zo ka taya dan ka rudi mai saya kaga mutum kawai ya zo kan kaya ya tsaya yana da nihin saya sai ka zo ka taya wannan kaya alhali kai baka nihin ka saya domin ka roƙe shi ka ingiza shi domin ya saya wannan haramun ne sawa'an an yi shi da hadin baki ko ba da hadin baki ba to wannan haramun ne shine yace wala tanajashu maza Allah yace kar kuma junanku ingiza mai kan turuwa me yasa aka haramta wannan ciniki illa shine domin akwai yaudara a cikin shi kai baka nihin sayan kaya amma ka zo ka taya dan ka rudu wanda yake mai saya to wannan ciniki haramun kuma in aka rude ka aka yi irin wannan ciniki bayan haka in ka gane kana da yancin da zaka zo ka tada wannan ciniki sannan sai yace wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi maza Allah yace kada wato musulmi mutum ya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa wannan kalima tana da wannan jumla tana da fuska biyu cewa kada dayanku ya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa a lokacin da kaga dan uwanka musulmi ya sayar ma da wani kaya suna cikin an ya sayar masa da kaya kenan an gama kenan menene ya rage kawai khiyarul majlis ya zo ya sayi kaya an kashe ciniki ko ya sayi kaya an gama kenan zai kawo kudi ya damka ya dau kaya ya bar kaya a matsayin jingina to haramun ne a matsayin ka na musulmi ka zo ka ce a sayar maka da wannan kaya ko dan uwanka ya zo ya taya abu kamar yanda yake cikin wata riwaya yace wala yasumu ala sawmi akhihi kada dayan ku yayi tayi akan tayin dan uwansa idan dan uwanka musulmi ya zo ya taya abu to haramun ne kai ka zo ka taya a wannan lokaci sai idan ba su daidaita ba ya dena ya ja da baya sannan kai zaka zo ka shiga to balantana an kashe ciniki wannan haramun ne kai ka zo ka kulla ciniki akan misali ya sayar masa da wannan kaya ka zo ka kara ka ce kai ka saye shi kaza to wannan haramun ne baya halatta ko kuma misali kai ne abokin ciniki ya zo zai sayi kaya a wajenka wani daga cikin yan uwanka musulmi sai ya ce ma wannan mai sayan kaya zo mu tafi wajena akwai kaya masu ragi wanda sun fi wannan ragi kuma sun fi wannan kyawu wannan haramun ne shine yace wala yabi'u ar-rajulu ala bai'i akhihi kada wato mutum ya kulla ciniki akan cinikin dan uwansa lafazin ar-rajul kamar yanda muka yi bayani a baya la mafhuma lahu koda mace ce ta shiga ana amfani da namiji galibi a cikin nassi wanda yake na shari'a a bisa fuska ta rinjayesuwa rinjayar da maza akan mata amma ba dan yana nuna ba abin yake banta da namiji cewa ita mace in tayi ba laifi bane ba an gane ku kenan mu gane fuska biyu ne in dan uwanka yazo ya sayi abu to bayya halatta kai ka zo kai ciniki akan ciniki nashi bayan an sallama masa abu ka zo kai ka ce ka kara kaza to wannan haramun ne ko kuma yazo ya taya kaya ana ya kara shi kuma yana a rage masa to haramun ne kai ma ka zo kai tayi sai ka bari in ya fita ya daina wannan ciniki sannan ka shiga haka kenan mutum ne ya zo wajen wani dan uwanka zai saye abu to haramun ne kai ka zo ka janye shi ka ce zo mu tafi wajena akwai kaya masu kyau masu ragi zan saida maka kasa da kaza wannan haramun ne illarra ta haramta wannan ciniki domin abu ne wanda yake haifar da gaba da kiyayya da rashin zuttuwa da jayayya da hayaniya tsakankanin musulmi don haka shari'a ta haramta shi kwata-kwata amma akwai wani nau'i na ciniki na wantare wanda bayani zai zo wannan shi ya tabbata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi wantare menene wantare shine sai a daga kaya wa zai saya kaza wannan ya ce ya saya jikka goma wannan ya ce 20 wannan ya ce 30 wannan ya ce 40 har a kai kenan gwalgwadon yanda ake bukatar a sayar da kaya wannan domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya yi wantaren wani bawa a majalisinsa wani ya ce ya saya kaza wani ya ce ya saya kaza wani ya ce ya saya kaza sai da aka kai kimar da ake nihi a saida sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sallama wannan kaya shi wannan matsayin sa daban sai yace wala yahbibu ala khidbati akhi manzo Allah yace kada wato mutun ya nemi aure akan neman auren dan uwansa in dan uwanka musulmi ya gama ce yana so yaje ya tattauna da ita an bashi hadin kai mahaifanta sun bashi hadin kai to haramun ne kai ka zo ka shiga balantana ma a yau akwai salo wanda ake gabatar da sadaki kafin lokacin daura aure yayi wannan kenan alama ce wanda take nuna cewa an yarda an amince an baka to amma wani har an biya sadaki mutun zai zo ya shiga mace ko da yake su ma matan akwai laifin su fada suke suna maimaitawa sadaki ba aure bane ba kaga wannan baya halatta inde mutum ya riga ya nemi auren mace an bashi hadin kai an yarda an amince to haramun ne a matsayin ka na musulmi kai ka zo ka shiga sai idan ya dena ya ja da baya shi ne sai yace wala tasalil mar'atu talaqa ukhtiha maza Allah yace mace kada ta tambayi mai gidanta sakin yar uwarta wanda suke cewa kishiya kenan barra haka suke kiranta barra amma ba laifi bane ba lalle a ce mata kishiya amma abin da yafi dacewa a ambace ta da cewa al-ukht al-uwa kenan shine yace wala tasalil mar'atu talaqa ukhtiha dan haka su laraba in ma su ce mata al-ukht ko kuma su ce mata jara ma'ana makwabciya ko su ce al-uwa ko su ce makwabciya tare da cewa wasu suna kiranta barra amma wannan shine abin da yafi dacewa a shari'a a ce mata al-uwa wala tasalil mar'atu talaqa ukhtiha maza Allah yace kada mace ta tambayi mijinta wato sakin yar uwarta li takfa ma fi inadiha dan ta sauye abinda ke cikin makayin kenan ta hada ya zama nata ita kadai domin ita wannan mata ubangiji subhanahu wata'ala ya kaddara cewa ita ce mata a karkashin wannan miji shi yake ciyar da ita shi yake shayar da ita shi yake tufatar da ita shi yake daukan dawainiyarta a lokacin da kika nemi cewa ya sake ta kinga duk wani nauyi nata da yake dauka daga ran nan shi kenan kin hada kin sauye a cikin kwananki kamar kin haramta mata kin yanke mata wani arziki na ubangiji subhanahu wataala da ya sanya a hannun wannan miji nata shine anan yace kada mace ta tambayi mijinta sakin wato yar uwarta li takfa'a dan ta sauye ma fi ina'iha abinda yake cikin makayin yar uwarta hada kenan gaba daya ya zama nata wannan haramu ne wannan hani a farko wanda zai shiga a farko ma'ana macen da suke zaune da yar uwarta ta yi kutukutun da shi mijin zai sake ta in ma ta bude baki ta nemi cewa sai ya saki wanci saboda tana ganin cewa Allah ya jarraba shi da santa da kaunarta ko kuma ta yi wasu abubuwa waɗanda suke na da sisa na makirci ta ringa kulle tana shige da fita tana wato fusata wannan miji game da wannan yar uwa ta ce tayi kaza ko ta zo a siyasance ta aikata wasu abubuwa wanda shi wannan miji zai kyamace ta har ya sake ta ai so da yawa abubuwa ne waɗanda suke sanannu sai ta yi miya bayan ta shiga daki ki zo ki zuba gishiri daga ya dandana ya ji ba daɗi ya ringa cewa wance bata iya abinci ba ko wasu abubuwa waɗanda ba su dace ba wanda makircin mata baya lissafuwa to wannan haramun ne bai ya dacewa ga mu'mina duk abinda zaki yi mijinki ya ji haushin ƙilƙuwarki har ya kai ya sake ta to wannan haramun ne babban laifi ne daga cikin manyan laifuka wanda dole sai an tuba an koma zuwa ga Ubangiji subhanahu wataala haka nan mace wadda take waje kawai dan mutun ya ganki yana son ki kice ya aike baki ya zama da kishiya sai dai in zai saki matar shi tama sharadin cewa he in ka saki matar ka sannan wai zata baka hadin kai ka aure ta to a matsayin ta na mu'mina haramun ne ta yi wannan sharadi kuma wannan sharadi koda ta yi shi sharadi ne fatacci kana iya mata dubara ka aure ta in ya so sai ka kawo ta ka hada ta in ta ga dama ta zauna in bata iya zama ba to ka san inda dare ya mata matar ka ne baka saki ba tunda sharadi ne wanda yake ya ci karo da hukuncin Allah ya shirki ne wanda yake ya ci karo da hukuncin Ubangiji subhanahu wataala, wanda ko bayani ya gabata duk wani sharadi inda ya ci karo da hukuncin Allah koda ya kai sharadi 100 manzo Allah ya ce fatacce ne ba a waiwayawa zuwa gare shi. Kenan da haka wannan kusan shine alaka ta wannan hadisi da malam ya shigo da shi a cikin wannan babu wanda ke bayani game da hukuncin wato sharadi a wajen saye da sayarwa. Yau zamu tashi babu na gaba. قال المصنف رحمه الله تعالى باب الربا والصرف. مالن الله يجي كانسا ke fada wannan babi ne wanda ke bayani game da hukuncin riba wato da canji. An gane ko as-sarf shine canji kamar yanda bayani zai zo. Ita kalima ta ar-riba a larauci ma'anarta shine az-ziyada wato kari ko kuma kace dadi, kamar yanda Ubangiji subhanahu wataala ke fada a cikin suratul hajji, wataral arda hamidatan fa iza anzalna alaiha almaa hatazzat warabat wa anbatat min kulli zawjin bahir ash-shahid fa iza anzalna alaiha almaa hatazzat warabat. Ubangiji ta'ala yace zaka ga kasa hamidatan wato tana mace, menene mutuwar ƙasa shine wato bushewarta. Fa iza anzalna alaiha almaa, Ubangiji ta'ala yace idan muka saukar da ruwa akan ta, ihtazzat, Ubangiji ta'ala yace sai ta girgiza ta kumbura, warabat, Ubangiji ta'ala yace sai kaga ta dadu, wa anbatat min kulli zawjin bahi, ta tsirar da dukkan wani dangi na icce wanda yake mai kayatarwa. Kaga lafazin warabat ay zadat shine ay ta karu, to dan haka kalima ta ar-riba a larabci ma'anarta shine az-ziyada, kari kenan. A shar'ance idan aka ce riba, malamai suka ce ismun li muqabalati iwadin bi iwadin makhsusin ghairi ma'lumi tamasul fi li'yar shar'i halat al-aqdi aw fil badalain aw ahadihima, wato suka ce shine suna ne wanda ya kunshi muqabala ta wani abu da wani abu wanda ake nihin masanya tsakankanin su, amma abubuwa waɗanda suke kebantattu wanda a shar'ance wato ba a sani ba awan sa. An gane ku? Amma auni wanda yake na shari'a wato ba a sani ba awan sa, a halin kenan kullu ciniki ba a san ba menene gurgudan shi kenan, amma auni wanda yake na shari'a, domin ma'auni na shari'a akwai tiya akwai mizani. To wannan abubuwa ne guda biyu ake bukatar ayi masanyar juna da su, kuma abubuwa ne waɗanda suke kebantattu. Amma an jahilci wato shine kwatankwacecce ne yake nan a ma'auni wanda yake na shari'a, sanin cewa sun yi daidai a ma'auni na shari'a an jahilci haka, ko kuma a cikin abubuwa biyu wanda za a samu jinkiri kenan shine aw nasa'in fil badlaini aw ahadihima, ko kuma yin jinkiri a cikin abu biyu da ake nihin masanya tsakanin su, ko kuma ɗaya daga cikin su ayi jinkiri a ciki. To wannan haramu, wannan shine ake nihi da riba kenan. Kamar yanda zamu gane a bayani mai zuwa, abubuwa ne guda biyu ake son ayi ciniki, amma abubuwa ne ke bantattu, wanda abubuwan nan suna da ma'auni wanda shari'a ta shar'anta. To sai ya zamanto za a yi masanya, amma an jahilci wato shine an jahilci kenan, shine daidaici a cikin su cewa sun yi daidai ko ba su yi daidai ba, wannan an jahilta. Ko kuma abubuwa ne biyu za a yi masanya, to sai a samu jinkiri a cikin su gaba daya, sai na je gida zan zo maka, kai ma ka ce sai ka je gida sannan zaka kawo mu, ko kuma kai ka kawo ka danka mun sai in ce a ni sai idan na dawo zuwa lokaci kaza zan kawo maka. Alhali wannan abu ko shari'a ta haramta yin jinkiri a cikin sa, kamar yanda zai zo anan gaba shine a cikin canji. To wannan shine kenan ma'anar riba a shar'ance, kenan ismun li muqabalati iwadin bi iwadin makhsusin ghairi ma'lumi tamasul fi mi'yar shar'i halat al-aqdi aw nasa'in fil badalaini aw ahadihima, kenan ko samun jinkiri a cikin abu biyu da ake buƙatar a yi canji ko a cikin ɗaya daga cikin su. Ita riba abu ce wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haramta ta da nassi na Al-Qur'ani, hakanan da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Hakanan malaman al'umma sun yi ijma'i akan haramcin riba tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau, wato babu sabani. Haka kiyasi wanda yake ingantacce ya tabbatar da wato haramci wanda yake na riba. Me yasa? Saboda mu'amala ce wadda akwai zalunci a cikinta, wanda al'umma ku ba yanda za a yi su tabbata su samu zama lafiya, junansu ya mori juna, dole sai da adalci, wanda wannan adalci abu ne wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya lazumta ma kansa kafin ya lazumta ma bayansa, sai da ya tabbatar da cewa adalci a kansa wajibi ne, shi ya wajabta ma kansa sannan ya wajabta ma bayansa, kamar yanda a farko ya haramta ma kansa zalunci kafin ya haramta ma bayansa. Ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi waja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalimu. Ubangiji ta'ala ya ce, ya ku bayina, ku san da cewa na haramta ma kaina zalunci, na mai da zalunci abin haramtawa ne tsakankaninku, don haka kada junanku ya zalunci juna, wanda zalunci shine kishiyar adalci. To don haka Allah ya wajabta ma kansa adalci, kuma ya wajabta ma bayansa adalci, wanda ita riba abu ce wanda akwai zalunci a cikinta, wanda kada mu fahimci cewa a wannan shari'a ta mu ce kadai Allah ya haramta riba. A duk littattafan da suka gabata Ubangiji ta'ala ya haramta riba, haka nan a cikin shari'a da Annabi Musa ya zo da ita, haka a cikin shari'a da Annabi Isa ya zo da ita. Idan ka koma a littattafansu, banda nassin da suka canza suka rikida shi, za ka samu nassi karara wanda yake nuna cewa riba haramun ci. Me yasa Allah Subhanahu wa ta'ala ya haramta riba? Ya haramta ta ne saboda wasu illoli, wanda bayani ya gabata duk wani abin da Allah ya haramta, to akwai hikima wadda ta sanya Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haramta wannan abu. Haka duk abin da Allah ya ce a yi, to akwai hikima wadda ta sa ya ce a yi. Kenan mukan iya ganowa, kuma mukan iya kasa gano wannan hikima. To iya abin da ya zama wajibi akan mu, duk abin da Allah ya shar'anta mana na yi da na bari, sawa'an mun gane hikima ko ba mu gane ba, dole ne mu miƙa wuya mu bi Ubangiji mu Subhanahu wa ta'ala, domin kasancewar Ubangiji ta'ala sarki ne wanda yake adali, kuma duk abin da ya shar'anta ma bayansa, wato akwai adalci a cikinsa. Na ɗaya daga cikin illolin da suka sa Ubangiji ta'ala ya haramta riba, kamar yadda muka yi bayani, zalunci ne, domin tara dukiya ce ta hanya wadda shari'a bata yadda da ita ba ta amince ba. Me yasa? Saboda ita riba a galibi a kullum dukiyar talakawa ce take komawa ta mawadata. Kai ta wahala a rayuwarka, duk abin da ka samu na dukiya, to waɗannan mawadata su ne za su amshe duk dukiyar da ka tara. A kullum kawai wahala kake, su ne kake ma nema ba tare da sun wahala ba. Wanda idan ka diba ka lura da ma'aikata da 'yan kasuwa waɗanda suke mu'amala da bankuna, waɗanda suke mu'amala da kuɗin ruwa, wallahi sai ka ga a rayuwarsu kwata-kwata wahala ce suke. Kullum abin da suke nema, wasu ne kawai suke nema ma dukiya. Ma'aikaci idan ka sake ka shiga, za su yi ta lallashinka, suna janyo hankalinka. Idan sun san kai musulmi ne, in azumi ya tunkaro sai a ce ga bashi na Ramadan, ba ma haki a baka. Sannan in sallah ta matso, ga bashin sallah. Idan sallah ta azumi ta wuce, ga bashin haji. Idan rantire ya kusa, sai a ce hallo ga bashi wanda yake na rantire, ma'ana a saya ma yara kayan lakula a yi kaza. Banda wanda kai ne a tunaninka kawai a raɗin kanka za ka je ka ce kana buƙatar bashi kaza. Za ka samu galibi kawai kullum sun rike maƙogoron mutum, duk abin da yake samu na albashi kawai a hannunsa yake. Wanda kuma su din suka baka bashi a farko da ma sai sun hudda ribar su. Idan za su ramta maka misali miliyan guda, idan abin da za su dora maka na riba misali jikka 100 ne, to ba miliyan ɗaya ba za a baka, jikka 900 za a baka, kuma miliyan ɗaya za ka maido. Tuntuni sun riga sun hudda kenan ruwansu wanda suka dora. Wanda daman shi riba abu ce wadda Yahudawa su ne suka shahara, domin babu wasu azzalumai a duran ƙasa sama da Yahudawa. Duk wasu bankuna da ka sani nasu ne, galibin bankuna sun fi ko su suka kirkira waɗannan bankuna wanda ake mu'amala da riba, kuma nasu ne, hannun jari nasu ne, ko da wasu suna da tusu nasu ya fi dawowa yawa a ciki, saboda azzalumai ne. A cikin littafin da Annabi Musa ya zo musu da shi, Ubangiji Ta'ala ya haramta riba, amma sai suka canza wannan nasi, suka ce riba haramun ce tsakanin Bayahude da Bayahude, amma in ba Bayahude bane ba to kana iya dora masa wani abu akan bashi. Kamar yanda cikin littafin da ake kiran shi kenan Sifru Tasniya, wanda kenan bugo na 23, wanda littafin ana dangana shi zuwa ga Annabi Musa, suke cewa abinda yake cikin nasin yana cewa la tuqrir akhaka riban riba fi batin aw riba ta'amin aw riba shay'in mimma yuqrabu bi riba, kada wato ka ba dan uwanka rance da riba, sawa'an riba ce ta azurfa ko ta abinci ko ta wani abu wanda yake akwai riba a cikin sa. Sai suka ƙara wani nasi, suka canza, suka ce amma fa in kana lil ajnabi tuqridu bi riba, idan wanda yake ba Bayahudi bane to wannan shi zaka iya bashi rance ka dora masa wani abu. Sai suka ce walakin li aqika la tuqridu bi riba likay yubarikuka rabbu ilahuka fi kulli ma tamtaddu ilayhi yaduka, indai dan uwanka ne Bayahudi to kada ka ramta masa abu, ka dora masa wani abu na riba, wai dan ubangijinka ya albarkace ka a cikin dukkan abin da hannunka za ta miƙa domin ta amso. Wanda daman littafin Ubangiji Subhanahu wata'ala a Taura da Annabi Musa ya zo da ita sun canza, tun kakanninsu sun canza, iya abin da suke so shine suke tabbatarwa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa a fatatuma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun, kamar yadda can yake cewa yuharrifuna al-kalima an mawadihi wa nasu hadha mimma zukiru bi. To dan haka duk galibin kenan waɗannan bankuna, bankuna ne na Yahudawa wanda sun mallaki hannun jari na duniya, duk galibin kuɗin a hannunsu yake, dan haka suke juya kowace ƙasa iya abin da suka ga dama, sai abin da suke so ake yi, abin da ba sa so ba a yi. To dan haka shi wannan illa ta zalunci kenan a kullum mawadata kenan su suke amshi dukiyar talakawa, Ubangiji Subhanahu wata'ala sai ya haramta. Kuma sannan ita riba tana kawo cikas da komawa baya a cikin al'umma. Yanzu misali inda a ce babu wani entire da za a dora ma mai kuɗi na riba, in ya kai kuɗin shi irin waɗannan bankuna dole zai zage duk abin da ya mallaka na dukiya, ya buɗe wasu masana'antu waɗanda ba su da aiki su samu aikin yi, su su amfana shi ya amfana, amma kawai sai ya ware kuɗi ya je ya zuba ma banki a yi kwantara ta wasu shekaru, ya riba kawai shi za a zuba masa. Idan ya zuba mata miliyar guda akan iya bashi, yayyuwa akan iya bashi riba sama da miliyan 50 ko miliyan 100, yana zaune kawai ya je ya zuba ma wata banki, ita ma ta ranta ma wasu, su ma ta dora musu wani abu su kawo, kaga wannan miliyar tashi guda da ya zuba ma banki dan ya san za a ƙara masa wani abu. Amma in ya san ba za a dora masa wani abu, wannan zai yi kokari ya bude wasu masana'antu wanda shi ya amfana al'umma ta amfana. To dan haka galibi riba in ta yawaita a cikin al'umma takan kawo zaman banza, masu zaman banza su yawa, waɗanda suke ba aiki na huri ko na baki, ya zamanto jama'a wato babu wani abu wanda yake na ci gaba, a kullun al'umma zaka ga tana komawa da baya. ita kuma shari'a ta musulunci shari'a ce wanda ana buƙatar jama'a kowa ya tashi ya samu aikin yi a rayar da ƙasa a yi kokarin yanda za a samu ci gaba kowa ya samu aikin yi to shine anan insha Allah za mu ga kenan dalilai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuna mana haramci riba shi kuma in aka ce asar kalima ta asar ma'anarta shine at-tabdil wa at-tabyir kenan canza wani abu ayi masanya a canza shi kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa wa tasrifir riyahi ayatin liqaumin yaqilun ayatun liqaumin yaqilun da yake cewa inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari wal fulki allati tajri fil bahri bima yanfa'un nasa wama anzalallahu minas samai min ma'in fa ahya bihi al-arda ba'da mautiha wa batha fiha min kulli dabba wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhar bainas samai wal ardi la'ayatin liqaumin yaqilun tasrifur riyahi shine ay tabyiruha idan aka ce as-sarf shine kenan canji ka bada nau'in wasu kudi kai ma a baka wasu wadanda suke na daban الحديث الخامس والسبعون بعد المئتين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء wato Umar Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace adh-dhahabu bil-warqi wato riba manzon Allah yace cinikin wato sayar da zinare da azurfa manzon Allah yace riba ne an gane ko me yake nihi sayar da zinare da azurfa riba ne kenan sidi ha'an wa ha'an hannu da hannu ha'an wa ha'an ha'an ta farko bi ma'ana khuz shi me sayarwa kenan yace ma me saya amshi sannan shi kuma an gane ku shi wanda yake misali me saya sai yace ma me kaya kenan kawo shi kuma sai yace masa amshi kenan khuz wannan ha'an ta farko bi ma'ana khuz kenan ta biyu ita kuma ma'anarta hati kenan in ka leka ma mutum kaya me zaka faɗa sai ka faɗa ka ce masa bani kuɗi abinda yake nihi da ha'an wa ha'an shine hannu da hannu kamar yadda zai zo a riwaya ta gaba shine yadan biye din hannu da hannu kenan cinikin zinare da azurfa in dai akwai jinkiri to wannan riba ne sai dai hannu da hannu bayani zai zo fifiko ya halatta a cikin zinare da azurfa domin jinsi ya saba to shine anan yace adh-dhahabu bil-warqi manzon Allah yace sayar da zinare da azurfa manzon Allah yace riba wato akwai riba kenan wace riba ce ake nihi kenan riban nasi'a ta jinkiri sai yace illa ha'an wa ha'an manzon Allah yace sai dai hannu da hannu والبر بالبر ربا manzo Allah yace alkama da alkama shi ma akwai riba sayar da alkama shi ma akwai riba illa ha'an wa ha'an manzo Allah yace sai dai hannu da hannu idan alkama da alkama ce dole akwai sharuɗa guda biyu sai dai ayi tamka da tamka sannan kuma hannu da hannu su zaman tu daidai da daidai idan alkama na baka buhu dan kilo 50 to baya halatta ka bani dan kilo 100 koda jinsin alkamar ma'ana nau'in ta ya saba cewa wannan mai kyau ce wannan ku koma baya ce yanda na baka dan sankan kilo kai ma dan sankan kilo zaka ba kuma baya halatta ai jinkiri dole sai hannu da hannu kenan baya halatta ka bani tiya biyu ta alkama a baka tiya ɗaya ta alkama domin dukkan alkama jinsi ɗaya ne baya halatta ai fifi ko kuma baya halatta ai jinkiri kamar yadda karin bayani zai zo shine yace wal burru bil burri wato alkama da alkama kenan ba'un kin rufa'a za ka mata idan aka ce al birru shine wato suna ne wanda ya kunshi dukkan wasu ayyuka na alkhairi idan aka ce al birr kamar yadda yace laysa al birra أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بأهدهم إذا آهدوا الآية. Idan aka ce albir suna ne wanda ya kunshi dukkan ayyuka na alkhairi, idan ku aka ce albarru aka ma ba'un kin fatha, albarru shine mai matukar biyayya. An gane ko? Albarru shi kuma suna na Ubangiji Subhanahu wa ta'ala na cewa annahu huwal barru rahim, albarru kenan mai aikata alkhairi ga bayinsa. Amma idan aka ce alburru ba'un kin kenan aka mata rufa'a shine alkama. Kidan ya kace albirru ayyuka na alkhairi, albarru in ma kace me matukar biyayya, kamar yadda Annabi Isa yake cewa waje alani mubarakan aina ma kunt wa awsani bis salati waz zakati ma duntu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya, kamar yadda Allah ya hakaito mana fadar Annabi Isa. Wa barran bi walidati, ni mai matukar biyayya ne ga mahaifiyata. Kuma sannan Allah yana da suna albarru, albarru kenan mai aikata alkhairi game da bayinsa. Amma in aka ce alburru ita ce alkama, shine yace albur wal burru bil burri, wato alkama da alkama. Bazan Allah yace riban, a wajen sayar da su akwai riba. Illa ha'an wa ha'an, bazan Allah yace sai hannu da hannu. Kenan yanzu bazan baka bahun alkama ka ce sai gobe ko jibi ko sai ka je gida za ka kawo mun buhun alkama ɗin tiya 50, ɗin tiya 40, kamar yadda na baka ɗin tiya 40, to wannan riba ce. Ita wannan ɗanyar alkama ce, wannan kuma busassa ce, baya halatta a yi fifi ko kuma baya halatta a yi jinkiri, ko kuma wannan tafi wannan kyau za mu yi ciniki mu yi masanyato, baya halatta a yi fifi ko baya halatta a yi jinkiri. Sai ya ce washa'iru bishairi riba, manzon Allah ya ce sha'ir da sha'ir su ma cinikinsu, manzon Allah ya ce akwai riba. Illa ha'an wa ha'an, sai dai hannu da hannu. Shi sha'ir wata ƙwaya ce da ake noma ta, ake rubanta a matsayin abinci, yana kusa da alkama, yanda ka san kamar alkama haka yake. Nan mu babu shi, amma galibin ƙasashen Larabawa sukan noma shi, yanda ka san kusan alkama haka yake, sai dai ba alkama ba ce. Shi ne manzon Allah ya ce shi ma akwai riba, kenan sai hannu da hannu, kenan shi ma baya halatta a yi fifi ko kuma baya halatta a yi jinkiri. A takaice, wannan hadisi yana nuna mana haramci wato na jinkiri a wajen sayar da zinari da azurfa, ko alkama da alkama, ko sha'ir da sha'ir, kenan sai hannu da hannu. Tare da cewa akwai ziyada wadda malam ya shafe ta, akwai ta a cikin hadisin, kamar yadda yake cikin sahihain, manzo Allah sai ya ce wa tamru bi tamri riban illa ha'an wa ha'an, bayan ya ce wa sha'iru bi sha'iri riban illa ha'an wa ha'an, sai ya ce wa tamru bi tamri riban illa ha'an wa ha'an. Manzo Allah ya ce haka nan dabino, sayar da shi da dabino dan uwansa, manzo Allah ya ce akwai riba, akwai riba ta fifi ko kuma akwai riba ta jinkiri, sai dai hannu da hannu. Kenan anan fifi ko baya halatta, in an yi tamka da tamka to jinkiri baya halatta, dole ya zamanto hannu da hannu, ina meka maka kana miƙo mu. Kenan wannan yana nuna mana dole sai an yi hannu da hannu, kenan in aka samu latti to wannan riba ce. Wannan kuma yana nuna mana cewa riba tana ɗaya daga cikin abubuwa waɗanda suke manya-manyan laifuka wanda Ubangiji Subhanahu wa ta'ala ya haramta, kamar yadda bayani ya gabata. Ubangiji ta'ala yake cewa allazina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbahu ash-shaytanu min al-mas, zalika bi annahum qalu innama al-bay'u mithlu ar-riba wa ahalla Allahu al-bay'a wa harrama ar-riba. Kuma da Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha wa dharu ma bakiya min ar-riba in kuntum mu'minin fa in lam taf'alu fa'adhanu biharbin min Allahi wa rasulihi wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadhlimuna wa la tudhlamu. Dukkan wannan kashidi ne da barazana Ubangiji Subhanahu wa ta'ala yake yi na hukuba akan cin riba. Dan haka kuma hukuba da kashedi da barazana ba sa kasancewa sai akan abin da yake laifi ne daga cikin manyan laifuka, tunda Allah ya nuna mana gaya mai cin riba a ranar kiyama yanda zai tashi, yanda kasan mai cutar falfadiya yana tangadi yana faduwa haka zai tashi a yinin alkiyama ta hanyar nan za a gane ga laifin sa wanda yazo da shi kenan mun gane anan jinkiri baya halatta kenan dole ya zamanto injinsi ya zamanto ɗaya ne sai an yi tamka da tamka sannan kuma hannu da hannu kamar zinare da azurfa shi fisiko yana halatta kamar yanda bayani zai zo nan gaba amma jinkiri baya halatta الحديث السادس والسبعون بعد المئتين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء واتو أبو سعيد الله إكرم سيدا إكي تشيوى للي مزان الله صلى الله عليه وسلم يا فدا لا تبيعوا الذهب بالذهب مزان الله يتشي كدا كسيد دزيناري دزيناري illa mithlan bi mithlin maza Allah yace sai tamka da tamka sawa'an zinaran a kire yake ko kuma ba a kire ba take idan na baka tamma ɗaya ta zinare ku bayya halatta ka bani tamma biyu ta zinare ko da jinsin ma'ana jaudakin ta saba domin zinare kusan kala uku ce kamar yanda wani dan uwa wanda sana'a shi ce yake gaya mana lamba lamba ce akwai wanda take binti ɗan akwai wanda take ban akwai wanda take ko bandiye ce yana bayanin cewa kowace kudinta ya saba akwai wanda a yanzu gram ɗinta yana kai kamar misali jikka 17 zuwa 18 akwai wanda 16-15 akwai wanda kuma kasa da haka to yanzu misali zinare wanda take kasa 14-13 bayya halatta ka bada ta tamma biyu a baka tamma daya ta wadda take 18 din dole sai dai ayi tamka da tamka shine yace in dai zinare sunanta to baya halatta ayi fifiko shine yace azhab la tabi'u adh-dhahaba bidh-dhahabi maza Allah yace kada ku sayar da zinare illa mithlan bi mithlin wato sai tamka da tamka wala tushiffu ba'daha ala ba maza Allah yace kada ku ƙara junanta akan juna ma'ana kada ku yi ƙari ku yi fifiko akan ta sawa'an tana kira ko ba a kira ta ba haramu ne a yi fifiko dole za a dora akan sikeli na makira daidai wa daidai ko da wannan kirarra ce wannan ba a kira ta ba dole sai dai tamka da tamka baya halatta a yi fifiko a cikinsu sai ya ce wala tabi'ul warika bil wariki maza Allah ya ce kada ku sayar da azurfa illa mithlan bi mithlin maza Allah yace sai tamka da tamka an gane ko alwarik shine alfidda azurfa kenan wala tabi'ul warika kada ku sayar da azurfa bil wariki da azurfa il uwarta illa mithlan bi mithlin maza Allah yace sai tamka da tamka ko da wannan akira take wannan ba akira ba dole za a dora akan sikeli ayi daidai wa daidai ko da kuma kyawun su ya saba sai yace wala tushifu ba'daha ala ba'd maza Allah yace kada ku dada junanta akan juna kada ayi kari kar ayi fifiko sai yace wala tabi'u minha gha'iban binajis kada ku sayar da wanda yake fakekke daga ciki azurfa ko zinare da wanda yake hannu kaga yanzu misali zan baka tamma biyu ta zinare zaka bani tamma biyu ta zinare to anan sharadi na farko shine sai an yi daidai wa daidai sharadi na biyu hannu da hannu kar ayi jinkiri idan aka yi jinkiri a halin da aka kulla ciniki to wannan ciniki ya baci haramu ne bana baka ba a yanzu kace sai in ka je gida zaka aiko mu ko sai zuwa lokaci kaza zaka ban to wannan haramu ne baya halatta shine yace wala tabi'u minha gha'iban binajis kada ku sayar da wanda yake fakekke daga cikin su da wanda yake hannu a wani lafazi sai yace illa yadan biyade maza Allah yace kuma sai hannu da hannu an gane ko ina meka maka kana miko mu a wani lafazi sai yace illa wazna bi wazni maza Allah yace sai dai awo da awo kenan in zinare na nauyin gram 10 yayi to kai ma dole na kai dauyin gram 10 in ya rage a gram 10 baya halatta ai wannan ciniki ko ya dora baya halatta misalan bi misali manzo Allah yace tamka da tamka sawa'an bi sawa'in daidai kenan daidai wa daidai haka za a daidai da daidai kar a samu fifiko a cikin haramun ne anan kenan zamu fahimci cewa zinare gaba ɗayan ta jinsi ɗaya ne baya halatta ai fifiko in dai jinsi ya kadaita to haramun ne ai fifiko haka dan azurfa koma wace iri ce domin zinare akwai wanda take jin zinare akwai wanda take mai haske akwai wanda take da duhu to wannan gaba ɗayan ta jinsi ɗaya ne baya halatta ai fifiko kuma baya halatta ai jinkiri haka azurfa duk inda take jinsi ɗaya ne baya halatta ai fifiko baya halatta ai jinkiri don haka kenan manzon Allah ya tarfafa mana da yace illa mislan bi mislan sai yace wala tushiku ba'daha ala ba'd kar ku ƙara junanta akan juna kenan da yadi da misqalar zarra baya halatta a dora kenan wannan hadisi yana nuna mana wajaucin sayar da zinare kenan daidai wa daida kuma hannu da hannu kenan wannan kuma yana ƙara nuna mana haramcin kenan dadi akan duk abin da yake jinsi guda عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين لك هذا؟ قال بلال رضي الله عنه كان عندنا تمر رديع فبئت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أواه عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبئ التمر ببيع آخر ثم اشتري به واتو أبو سعيد الله إكرم سيدائك تشيوى بلال الله إكرم سيدائي يازو وجمزان الله صلى الله عليه وسلم دواني دبينو wanda ake kiran shi barni wanda har yau ana samun irin nau'in dabinon a Madina dabino ne wanda wato yana da tsawo sannan kuma dabino ne wanda yake rawaya sannan kuma a murmula haka yake yana daga cikin dabino wanda yafi kowane dabino kyawu to wannan dabino ne wanda shi Bilal Allah ya kara masa yadda yazo da wannan dabino wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda Allah sai ya ce masa min aina laka haza ina ka samu irin wannan dabino Bilal sai ya ce kana inda na tamro radi muna da wani dabino wanda yake koma baya mara kyau fa bi itu min husain bi sa'in na bada tiya biyu aka ban tiya daya Bilal yayi haka ne li yaqa aman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato ya ci wannan dabino saboda girmamawa ne da karramawa kamar yadda sahabbai suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bincika ya samu dabinon da yafi kowane dabino kyau ya bada nashi tiya biyu aka bashi wannan dabino tiya daya ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin da Bilal ya bashi labari sai manzon Allah ya ce uwa ma'ana ita ce kalima kamar yadda a Hausa ake cewa kash ma'ana kalima ce wanda kana jin ciwon abin da akai wanda in musiba ta samu akan abu zaka ji mutun yana wata kalima wadda take ta nuna jin zafi to babu wata musiba ko a wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa sama da saba ma ubangiji subhanahu wataala dan haka sai da ya maimaita wannan kalima su kenan kana iya fassara ta kamar yadda a Hausa ake cewa kash wanda ka ji ya faɗi wannan kalima yana jin ciwon wani abu da ya wakana shine yace uwa an gane ko shine sai yace ainur riba manzo Allah yace wannan ainihin riba ce la tafal manzo Allah yace kada ka koma aikata haka walakin idza aradta an tashtariya manzo Allah yace in har kana nihin ka sayi irin wannan dabino mai kyau manzo Allah ya ce masa fa bi itamrabi bai'in akhar ka sayar dabinon ka da wani ciniki na daban ma'ana na kamar kyan ka je ka sayar da shi a baka kudi kun mashtari bi sannan kudin ka zo ka sayi mai kyau amma ka bada dabinon naka tiya biyu mara kyau a baka mai kyau tiya ɗaya wannan haramun ne baya halatta. To dan haka kenan wannan yana nuna mana wato kasancewar duk mutumin da ake tsammanin wani abu zai iya rikita gare shi to ba laifi akan iya tambaye shi domin a ji ainihin menene lamarinsa. Kamar yanda anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga dabinan da Bilal ya zo da shi, manzon Allah sai ya tambaye shi min aina laka haza, aina ka samu wannan dabina? Saboda akwai kyautata zaton kenan lamarin wannan hukunci zai iya rikita ga Bilal. Da ya ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama labarin ga yanda aka yi samu wannan dabina, manzon Allah ya nuna masa cewa wannan bai dace ba. Kuma wannan hadisi yana nuna mana yanda sahabbai suke da kwadayi a bisa girman manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda wannan kwadabili ne wanda yake nuna matukar soyayya da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Dan manzon Allah ya ci wannan dabino ne, Bilal yayi kokarin bada nashi tiya biyu, aka bashi mai kyau tiya daya domin ya kawo masa mai kyau. Wannan yana nuna duk lokacin da zaka yi sadaka ko zaka yi kyauta, to ka diba abu kyakkyawa wanda ka fi so ka fi kauna, shi ake bukatar ka bada. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu anfiqu min tayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum min al-ard, sai ce wala tayammamu al-khabitha minhu tunfiqun. Sannan kuma wannan yana nuna mana kenan duk lokacin da kake da mutum wanda yake mai daraja, musamman ko bako ko abokanka ko malaminka, kenan in zaka masa kyauta ka diba abinda ka fi so ka fi kauna, kenan shine yafi dacewa. Ai, kamar yadda Annabi Ibrahim alayhi salam da yayi baki kai tsaye muraki mai mai yaje janyoyin ka musu, to anan shi Bilal da zai ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kyauta a matsayin cewa malaminsa ne kuma mutum ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda yake fiyayyen halitta, wanda duk wata girmamawa da duk wani so da kauna to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kamata a cikin bayi a sarrafa masa. Dan haka sai ya diba dabinan da yafi kowane dabino kyau ya kawo ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Sannan kuma wannan yana nuna mana irin yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake himmantuwa game da tambayar sahabbansa dangane da halayensu. Dan haka ya tambaye shi ina ka samu wannan dabino? Sannan kuma wannan yana nuna mana duk wani wanda ake biyar shi in mabiyan shi sun yi kuskure to ya nuna musu kuskuren su kenan su dawo kan hanya. Kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna masa cewa yin haka dai bai dace ba, in ma zaka yi ga yanda zaka yi. Kuma wannan yana nuna mana amfani da salo wanda yake na tafsasawa da bi a sallu a lokacin da zaka ma mutum gargadi akan abin da bai dace ba. Kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bi salo wanda yake na tafsasawa a da hikima da siyasa, ya nuna ma Bilal cewa abin da kai bai daidai ba. Sannan kuma wannan yana nuna mana wato duk wata kafa wadda za ta kai zuwa riba to wannan dole ne a tushe ta. Kaga anan kasancewar mara kyau ne da wanda yake mai kyau. Kaga yanzu za a sayar da su dai ai kimarsu ba daya bace ba. In mai kyau ne za a iya sayar da shi, misali dutiya a sayar da ita jikka guda misali, amma in mara kyau ne ya yi jikka ba zai yi ba. To idan aka ba mutane wannan dama kenan za ta kai mutane zuwa riba. Dan haka shari'a sai ta tushe cewa abinci jinsi ɗaya ko mai kyau ne da mara kyau to baya halatta a yi fifiko, sai dai a yi tamka da tamka. Dan haka ya aba ya ce dabino da dabino ɗan uwansa dole sai daidai wa daida, kuma hannu da hannu. Sannan wannan yana nuna mana wato kasancewar wato karantarwa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wanda duk wani mai wa'azi da duk wani mai bada fatawa idan an maka tambaya dangane da wani abu ka bada fatawa game da haramcinsa to sai ka yi kokari ka buɗa ma mutum hanya wadda ta dace a shari'a cewa yi. Kaga anan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce masa ai wannan shine ainihin riba, fifiko a cikin abinci. Manzon Allah ya ce masa iya abinda zaka yi, ya ce naka dabinan mara kyau ka sayar da shi ma ta wata hanya ta daban, in an baka kuɗi sannan ka zuba kuɗin ka sayi mai kyau. Kaga anan da ya nuna masa na farko bai dace ba, sai ya nuna masa cewa ga yanda zai yi kenan. Dan in ka hana mutum abu mara kyau to kayi kokari ka canza masa mai kyau, dan in baka hana shi ba ka canza masa ba to wani abu zai zo da shi kuma wanda tana iya yiwuwa ya fi na dakin muni. To dan haka a takaice kenan wannan yana nuna mana nau'in abinci baya halatta ayi fifiko sai dai ayi tamka da tamka kamar yadda annabi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya nuna mana an abi min hali annahu qala sa'altu al-bara ibn azib sa'altu al-bara ibn azib wa zaid ibn arqam radiyallahu anhum radiyallahu anhum an isar fa kullu wahidin yaqul هذا خير مني وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا وتدغ ابن من حال الله يجي كانسا yake cewa na tambayi albara ibn azib da zaid ibn sabit shi wannan abul min hal ba abul min hal bane wanda muka sani almajirin abu barza al-aslami an gane ku kamar yadda Ibn Hajar ya tantance tsakankanin su a cikin littafin Fathul Bari kenan shi wannan Abul Minhal sunan shi Abdurrahman Ibn Mu'im shi kuma wancan Abul Minhal almajirin Abu Barza al-Aslami sunan shi Sayyar Ibn Salama shi ne yake cewa na tambayi Al-Bara Ibn Azib da Zaid Ibn Arqam Allah ya kara musu yadda dangane da hukuncin canji fa kullu wahidin yaqulu kowanne ɗaya daga cikin su yana faɗa yana cewa hadha khairu minni tambayi dan uwana yafi ni sani yafi ni daraja an gane ko tsakanin su suke turayyar juna a tambayi wani shi ma yace tambayi wani wanda ladabi tsakanin malamai abu ne wanda ya samu asali daga cikin malaman al'umma su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idan suka hadu in aka yi tambaya kowa fama yake dan uwan shi ya wadatar da shi akan bada amsar wannan tambaya dan haka shine yace fa kullu wahidin yaqulu kowanne ɗaya daga cikin su fada yake cewa yake hadha khairun minni wannan yafi ni ma'ana tambaye shi wakilahuma yaqulu kuma gaba ɗayan su kowa yana cewa na har rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai izhabi bil warqi daina maza Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani game da sayar da zinare da azurfa dainan a matsayin bashi kenan jinkiri baya halatta kowa yana da dalili tabbatacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya haramta haka dan haka a tare suka bashi wannan amsa suka ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi hani anan kaga kenan zinare da azurfa kamar yadda bayani ya gabata ya halatta ayi fifiko amma yin jinkiri haramun ne to dan haka wannan kudade ne waɗanda suke amfani da su a wancan lokaci wanda mu kuma a yau ana amfani da kudade waɗanda suke na takardu da waɗanda suke na karafuna wanda asalin waɗannan kudade da ake amfani da su ana amfani da su ne a maimakon zinare da azurfa a maimakon zinare da azurfa da ake amfani da su to su ne ake amfani da kudade a yau wanda galibi kamar yanda aka faɗa cewa kowace kasa ana kira mata kudi ne gwargwadon tattalin arzikin ta kuma gwargwadon abinda ta kai ta ajje kenan na zinare a banki da duniya sai a kira mata kudade gwargwadon kenan tattalin arzikin ta wanda asali kenan kudade na takardu da na karfe kenan masanya ce ta zinare da azurfa da ake to dan haka waɗannan kudade in jinsin su ya kadaita baya halatta a yi fifiko yanzu misali idan ka dau sefa kudi sefa kasa nawa suke amfani da su a nan Afrika ta yamma kasa takwas ko na san dai akwai Niger akwai Cameroon akwai Senegal a yawa Niger dubu da Benin da Chad ko to da Senegal da sauransu kaga ai duka waɗannan kudade sefa ake kiransu dan haka misali akwai kudade da ai ana kawo jikka ta Kamaru anan wanda anan ana sayen ta dala 100 ko a saye ta jikka ba 20 ko kasa da haka to wannan kwata-kwata baya halatta domin dukkan su jinsi kudi ne sai faci in jinsi ya kadaita wannan baya halatta a fifiko yanzu misali ni ne kai ne kake buƙatar canji baya halatta in baka canji jikka ba 20 ka bani jikka ta takarda kamar yadda suke yi a kasashen wannan na irin su Benin suke go haka ake in kana buƙata kasa canji ya aje idan ka kawo jikka ba 20 zai baka to wannan duka baya halatta me yasa dukkan kudin jinsi ɗaya ne sifa ne baya halatta a yi fifi ko a ciki kuma baya halatta a yi jinkiri yanzu misali kai ne kake buƙatar canji ina da kudi canji na jika goma to baya halatta ka ce kana da jika goma a gida in baka canjin in ka je ka kawo mu baya halatta abinda za ka yi sai ka je ka ɗauko jika gomar taka in baka canji amma in a matsayin ramce ne kana iya cewa wani ramta min jika goma sai in baka a matsayin ramce ne ka ce mai in ka je gida za ka kamu amma in a matsayin canji ne baya halatta sai dai ka je ka ɗauko jika gomar ka bani in baka canji amma in jinsi ya saba to wannan ya halatta a yi fifiko amma jinkiri baya halatta kamar misali sefa da naira kaddara cewa yau ka buga a Kano ana canjin naira 330 jika guda a nan ni ina da naira sai in ce in kana bukata sai ka ce a in ka saida mun taka 340 to a nan ko 400 ya halatta da saida maka ko ma nawa ne fifiko ya halatta amma jinkiri haramu ne an gane ko in jinsi ya saba fifiko ya halatta amma jinkiri haramu ne kana iya ba da tiyar hatsi tiya daya a baka tiyar dawa biyu in ma dawa ta gona ko dawa ta masara kana iya ba da tiyar shinkafa daya a baka tiyar dawa ta gona tiya goma me yasa saboda jinsi ya saba in dai jinsi ya saba na abinci to wannan ya halatta a yi fifi ko amma jinkiri haramu ne an gane ko ka ba da tiyar gujiya a baka tiya biyu ko tiya uku ko tiya biyar ta wake wannan duka ya halatta haka kenan abinda muke so mu gane ka'ida in jinsi ya kadaita to baya halatta a yi fifi ko baya halatta a yi jinkiri in jinsi ya saba yin fifi ko ya halatta amma jinkiri haramu ne kenan in hatsi ne misali wannan hatsi ne dan da murgu wannan hatsi ne wanda yake zango wanda ɗanɗanan su kamar wanda suke ci sun san akwai bambanci tsakaninsu wancan yafi wannan kyau to baya halatta ka bada hatsi shibra misali tiya biyu a baka wanda yake mai kyau tiya guda baya halatta sai dai a yi tamka da tamka kuma hannu da hannu to shine anan shine kenan kowanne daga cikin su sai ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ai yayi hani game da sayar da azurfa da zinare wato sayar da zinare da azurfa dainan kenan a hali wanda yake na bashi a jinkiri in baka ka ce kai sai ka samu zaka banko sai in ka je gida zaka kawo to wannan baya halatta mu je wannan hadisi na karshe ana Abi Bakra radiyallahu anhu annahu qala نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأل رجل فقال يدا بيد فقال هكذا سميت وتلقى أبو بكر شين رفي ابن الحارث Allah ya kara masa yadda yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi hani game da sayar da azurfa ir uwarta ko zinare da zinare illa sawa'an bi sawa'in sai daidai da daidai kenan sai an yi samu tamka ana ya zamanto yanda ka bada haka za a baka ba tare da an dada wani abu illa sawa'an bi sawa'in sai ce wa amarana an nashtari al-fiddata biz-zahabi kaifa shi'na manzo Allah ya umarce mu mu sayi azurfa da zinare iyayen da muka so domin jinsi ya saba kenan kana iya ba da gram 1 na azurfa na zinare kenan a baka gram 10 ko gram 100 wanda yake na azurfa ko ma nawa ne kenan anan misali yau kaddara ana canji 330 kana iya ba da jikka guda a sayar maka da naira kenan a 350 ko sama da haka amma akwai wani ciniki da ake anan su da yawa zaka ga wai mutum ya bada sefa sai in an je an samu naira sannan a bashi kaga wannan haramu ne su da yawa anan sai kaga kamar misali waɗanda suke shiga kasuwannin ƙauyuka sukan samu naira da ragi to anan mutum sai ya bada kuɗi kafin naira misali ana canji 330 domin in an je an samu za a bashi a 340 ko sama da haka sai ya gabatar da kuɗi kafin a samu ga wani dan uwacin sana'ashi ce haka yana kasancewa ware yana kasancewa so da yawa ka gani anan kenan menene ya haramta wannan ciniki an samu jinkiri kenan sai ka bari in an je an nemo ne rassanan in an kawo an damka maka kai ma ka dau sifa ka bada amma baya halatta ka gabatar da kudin ka ta fuskar canji kenan kafin a kawo kudin da kake bukatar a baka amma yanzu kamar misali shi wannan akwai abin da ake na tura kudi wanda zaka je ka bada kudi anan kai tsaye a amsa a Kano kamar yanzu misali kai ciniki a Kano tunda can ba sifa ba za a ba su naira za a bada anan sai a buga a tambaya nawa canji yake kenan shi yana da wakili anan sai ka je sai ka damka mishi kudi kana damka mishi kudi kenan wancan kuma ya wakilta cewa a bada wannan kudi kenan wannan shi canji ne aka yi kuma an yi shi ne kenan hannu da hannu kai tsaye ka bada a bada ko kuma kai canji ne amma sai ka bada sabon cewa a bada a can a shi ai inda jinsin kudi ya saba fifi ko wannan ba laifi bane kaddara cewa ana canji 330 in misali badawa ne anan zaka yi amsa a Kano yakan iya cewa a to ni a 328 zan sayar maka kaga wannan canji ne akai kenan kai ka bada anan a Kano an amsa to wannan hannu da hannu za a yi kenan anan ka bada shi kuma a can ya wakilta a baka kamar mu yi canji ne anan ka bani kenan in bada kai ma a baka hannu da hannu kuma duk da cewa wani lokacin yakan dauki fuskar kamar sako ne zan bada kudi anan amma a ina za a amsa kenan a gari kaza za a amsa wanda a cikin wannan canji da aka yi da wannan kin kuma za a fudda kudi wanda yake na aiki dan so da yawa a wani lokaci kamar yadda ake aiko kudi daga Makka za a gaya maka gaya kudin aiki kaza ne kai a can ka bada riyal kenan anan kuma sai kai waya take yanki aje a amshi sai ba shine anan yake cewa wa amarna an nashtari al-fiddata bil-dhahabi kayfa shi'na ya umarce mu mu sayi azurfa da zinari iyayen da muka so kenan fifi ko wannan kuma nawa ne akan iya yi wa nashtari al-dhahaba bil-fidda kuma mu sayi azurf zinari da azurfa kayfa shi'na di iyayen da muka so kana sai yace fasa'ala rajulun wani mutum sai ya tambayi wato Abu Bakara me manzo Allah yake nihi da yace kayfa shi'na aka tambaye shi wai yaya ake nihi da yace ku saya yanda kuka so sai yace ayyadan biyadi manzon Allah yana nihi hannu da hannu kenan fifi ko ya halatta amma dole sai hannu da hannu kana sai yace haka za sami ito yace yanda na faɗa maka haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa hannu da hannu ake yi wannan sharadi ne amma fifi ko wannan ya halatta sai za mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.